Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau 15 ga watan Mayu, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar iyali ta duniya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa yau Talata don tattauna halin da ake ciki a Gaza. A halin yanzu kuma ofishin kare haƙoƙin jama'a na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Litinin cewa kisan Falasɗinawa 58 da dakarun Isra'ila suka yi abin tashin hankali ne. Dakarun Afghanistan sun ce sun fatattaki mayakan Taliban yayin da rahotanni ke cewa an ci gaba da mummunan faɗa a birnin Farah.
Kanin labaran kenan. Zaben shugabannin jam'iyyar APC da aka gudanar a jihar Gombe ya bar baya da kura. Za ku kasance tare da mu yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa yau Talata don tattauna halin da ake ciki a Gaza bayan mummunan faɗan da aka yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a cikin shekaru biyar. Mai jagorantar shirin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya daga Majalisar Dinkin Duniya, Nikolai Mladenov, zai gabatar wa 'yan kwamitin bayani daga birnin Kudus. Daman dai da yawa daga cikin ƙasashe, manya ƙawayen Amurka irinsu Ingila, Faransa, Rasha da wasu ƙasashen Larabawa, duk sun nuna rashin jin daɗinsu da ƙudurin da Amurka ta ɗauka na buɗe ofishin jakadancinta a can birnin na Kudus, inda suka ce matakin na iya daɗa haddasa tashin hankali. Gabanin taron, Kuwait ta rubuta wata sanarwa tana nuna ɓacin ranta da takaicinta a kan kisan Falasɗinawa da yawa da dakarun Isra'ila suka yi. Ƙasar ta kuma yi kira a kan a gudanar da sahihin bincike. Sai dai jami'an diflomasiyyar Majalisar Dinkin Duniya sun ce Amurka da ke ƙasa ƙawar Isra'ila da kuma ƙasashe biyar a kwamitin da ke da ikon hawa kujerar naki sun daƙile wannan sanarwar. A halin yanzu kuma ofishin kare haƙoƙin jama'a na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Litinin cewa kisan Falasɗinawa 58 da dakarun Isra'ila suka yi abin tashin hankali ne, kuma akwai damuwa akan abin da ka iya faruwa yau Talata da ma nan gaba. Jami'an Falasɗinu sun ce an jikkata masu zanga-zanga fiye da 2,700 a ɗauki ba daɗin da aka yi a bakin iyakar Gaza a rana mafi muni da aka yi tashin hankalin bakin iyaka tun shekarar 2014 da aka yi yaƙi da Isra'ila. Dakarun Isra'ila sun sha suka game da yin amfani da ƙarfi akan Falasɗinawa a bakin iyakar a lokacin zanga-zangar da aka yi makonni 7 da suka wuce. Amma jami'an Isra'ila sun ce matakan da aka ɗauka suna da muhimmanci wajen kare iyakarsu, kuma sun zargi 'yan bindigar Hamas da fakewa bayan zanga-zanga don tada zaune tsaye. Wannan faɗan ya faru ne a lokacin da jami'an Amurka da Isra'ila suka yi bikin buɗe sabon ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus. Dakarun Isra'ila kuma sun ce mutane fiye da 40,000 ne suka yi zanga-zangar. Ana sa ran ganin ci gaban wannan tashin hankalin a yau Talata akan iyakar ta Gaza da Isra'ila. Dakarun Afghanistan sun ce sun fatattaki mayakan Taliban yayin da rahotanni ke cewa an ci gaba da mummunan faɗa a birnin Farah, babban birnin lardin Farah da ke yammacin Afghanistan. Sabon faɗan ya ɓarke da asubahin yau Talata ne bayan da mayakan Taliban suka kai farmaki daga arewa sun kuma kusa kai tsakiyar lardin da kilomita 3, a cewar Nurul Haq Kaleki, mai magana da yawon rundunar tsaron Afghanistan ta biyu. Jami'an ma'aikatan tsaro da na harkokin cikin gidan Afghanistan sun yi ikirarin cewa jami'an tsaro sun daƙile 'yan Taliban a arewa da birnin Farah. A wani taron manema labarai yau Talata da rana sun ce dakarunsu sun yi faɗa da 'yan Taliban 'yan kilomitoci daga wajen birnin. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ga dukkan alamu hadakar jam'iyyin ƴan Shi'a da ke karkashin jagorancin wani fataccen malami mai suna Muqtada al-Sadr mai tsananin adawa da Amurka na kan hanyar samun nasara a zaben ƴan majalisar Iraq da aka yi. Da kuri'un da aka kusan kammala kirgawa hadakar jam'iyyin da ake kira al-Sadr na kan gaba a yankuna shida da aka yi zaben. Daga nan sai wata jam'iyya da komandan ƴan bindigar Iraki Hadi al-Amari ke jagoranta. Prime Minister Iraki Haidar al-Abadi da Amurka ke marawa baya na bayan abokan adawarsa amma yayi kira ga ƴan Iraki akan su amince da sakamakon zaben. Daruruwan masu goyen bayan hadakar jam'iyyin al-Sadr sun nuna farin cikin su akan titunan Baghdad yayin da aka sanar da sakamakon rabin kuri'un. Wasu na cewa wannan wani sabon babi ne ga jama'ar Iraki yayin da wasu ke cewa sakamakon ya kawo ƙarshen cin hanci da rashawa. A makon da ya gabata jihar California ta zamo jiha ta farko a Amurka da za ta kafa dokar da za ta buƙaci 'yan jihar su sanya na'urorin tatsar hasken rana a kan yawancin gidajensu na zama daga nan zuwa shekarar 2020. Wannan umarnin a kan gidajen zama na iyali da kuma gidajen da ke da benayen da suka kai har zuwa uku na zaman wani ƙoƙari da jihar ke yi na magance gurɓatacciyar iskar carbon. Umarnin kuma na zuwa ne a lokacin da gwamnatin Amurka ke ƙara nuna kasala ko sakaci wajen ɗaukar matakan kiyaye muhalli, abinda shugaba Donald Trump ya kira dokokin kashe ayyuka. Magoya baya sun yi imanin cewa wannan matakin da jihar California ta ɗauka zai janyo haɓaka masana'antun makamashin hasken rana, abinda su kuma 'yan adawa ke gani tamkar katsalanda ne da ba a buƙata a fagen kasuwanci. Sun kuma ce matakin zai ɗaura nauyi ne kawai akan 'yan jihar masu ƙaramin ƙarfi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon da harkokin siyasa a Najeriya, inda rikicin cikin gida na jam'iyyar APC ya kai ga rasa ran wani matashi a jihar Gombe. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
Inji cewar kakakin hukumar 'yan sanda DSP Obed Mary Mallum 'yan ɓata gari ne suka haddasa mutuwar matashin da a yanzu suka kama mutane biyu kan batun.
Bayan da aka gama election sai wasu 'yan iskan gari suka sake zaune su har ya sa wasu suka samu raunuka. To a hanyar kai su asibiti ne sai ɗaya ya cika ya rasa ransa.
To kun iya kama wasu daga cikin yaran kuwa?
Ke an kama guda biyu.
A halin da ake ciki, ƴaƴan jam'iyyar ta APC sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya soke zaɓuɓɓukan da aka gudanar a jihohi daga matakan unguwanni zuwa na ƙananan hukumomi saboda rashin bin ƙa'idar yin zaɓe wanda ka iya wargaza jam'iyyar.
Sunana Jibrin Ibrahim, jagoran shugabannin what not as local government. Ana hakika muna kira da babban murya ga shugabancin jam'iyya na ƙasa da kuma karan kai shugaban ƙasa domin shi ne uban jam'iyya a ƙasa. Lele ya sa ido a zaɓen jam'iyya na jihar Bauchi da karamar hukumar DAS domin ba a gudanar da zaɓe ba. Sai a wargaza da wannan zaɓe a sake sabon zaɓe a jihar Bauchi. Shi ne fatanmu, shi ne ƙorafinmu.
Sunana Ya'u Yusuf, wanda aka fi sani da Ya'u Soja. Abin yi shi ne muna kuka ga uwar jam'iyya ta ƙasa su yi adalci idan ba suna son kashe jam'iyyar APC a jihar Bauchi ba ne, a tabbatar cewa an yi abin da su suka ce a yi.
To sai dai kuma shugaban matasan jam'iyyar APC na ƙasa Ibrahim Dasuki Jalo Ziri ya ce uwar jam'iyyar APC ta shirya tsaf don sauraron ƙorafe-ƙorafen jihohin da ba su yarda da zaɓuɓɓukan ba.
To dama mu abin da muka yi muka turo ma'aikatan zaɓe in suka gudanar, in akwai mai ƙorafi an ba shi dama a rubuce. Ya rubuta kuma za a kawo nan matakin ƙasa gaba ɗaya domin a duba ƙorafin kowa, kuma in akwai wani abu da ba aka yi ba daidai ba to a matakin ƙasa dole za a duba a ga cewa kowa an bi masa kadunsa da hakika.
Ya za ku bi ku tukari wannan matsala?
Allah hakika kowanne za a duba shi bisa yanayin yadda matsalar take. Akan na iya ɗaukar takarda ka rubuta wa headquarter cewa kai baka gamsu da wannan abu da aka yi ba, amma dama matakin shine ka rubuta 'yan appeal su ma za su yi hukunci, in baka yi da hukunci su ba kai ma za ka rubuta su. Duk abin da ka ga ya faru a jihohi ba shine kankati ya kare ba, sai an kai national headquarter ta duba ta nan duk inda ake da rigingimu jihohi ko matakin ƙaramin hukuma ko ward da aka samu matsala baya da za a yi rufa-rufa akai abu wanda yake baye bisa gaskiya kuma jami'a ta kar'a a matakin kasa gaba ɗaya ba.
Abdulwahab Muhammad Mudan Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To daga Bautin Yakubu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda hukumomi a jamhuriyar suka bada sanarwar sake bude wuraren kwanan dalibai a jami'o'in kasar waɗanda aka rufe a tsakiyar watan jiya da nufin kwantar da tarzoma da tabarki a jami'ar Abdul Mumuni ta Yamai, inda dalibai ke korafi akan mawuyacin yanayin rayuwar da suke ciki, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sulaiman Mumuni Barma ya aika mana.
Gamsuwa da yadda kungiyar dalibai ta ƙasa USN ta soma biyayya ga wasu sharuɗan da gwamnatin Niger ta gindaya a matsayin na share fagen shiga tattaunawa tsakaninta da dalibai, yasa hukumomin ilimi yanke shawarar sake bude wuraren kwanan dalibai, inji ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu.
Tunda sun dage wannan yajin aiki ko kuma yajin karatu, gwamnati wajibi ne a kanta ta bude gidajen kwana, ta bude gidajen abinci, saboda a ba dalibai damar ci gaba da karatunsu. Labarin da muka samu ga yau, kusan ko'ina dalibai sun koma karatu, dai da cewa ba gaba ɗaya suka koma ba, don ka san akwai wanda sun tafi bulaguro, akwai suna cikin karkara, amma dai da dama sun koma karatu. Amma mun samu labarin a jami'ar Zandair da kuma jami'ar Tawa a su wannan ba su koma ba. Saboda haka ne kuma na umarci darakatoci masu kula da wannan jami'o'i, na ce musu kar su buɗe ɗakunan kwana, sannan kuma kar su buɗe gidan cin abinci har sai lokacin da ɗaliban suka komo bakin makarantunsu.
Shugabannin ƙungiyar ɗalibai sun yaba da wannan yunƙuri da suke kallo a matsayin matakin kuɓutar da sha'anin ilimi daga dabaibayin da yake fama da shi. Kodayake Tsalha Kaila wani kusa a kungiyar Yenun na cewa
an nemi a yi amfani da wannan yajin aiki domin a tushe waɗansu abubuwa waɗanda lalle sun zamanto ba su iya yin su. Idan saboda ba yiwuwa a ce ma ɗalibi ya zo ya yi karatu a jami'ar Abdul Mumin koko cikin sauran jami'o'i, alhali bai da inda za ya kwana, alhali bai da inda zai zuwa ya ci abinci. Mu wannan gwagwarmaya mun soma ta ne ba don komi ba, domin mu samu mu tsare waɗansu masu zawa bayan mu. Muna fatan da cewa kwanuka masu zuwa a samu a tantamna bisa kan waɗannan koke-koke wanda muka wallafar a takarda.
Gwamnatin ta Niger ta ƙara da cewa za ta ɗauki matakai domin kawo ƙarshen matsalolin da ke hana ruwa gudu a jami'o'in ƙasar, ta yadda ba za a sake samun makamancin wannan tarnaƙi ba a fannin ilimi.
Muna so mu tsarkake rayuwa a cikin jami'o'inmu, saboda akwai abubuwa da dama wanda suke hana ruwa gudu ga karatun yaranmu. Ɗakunan kwana na ɗalibai, akwai ɗaruruwan mutane wanda mu a ganinmu ba ɗalibai bane ba. Saboda haka mun ba da umarni ga dukkan darakatoci masu kula da ɗakunan kwana na ɗalibai su hidda su daga cikin wannan ɗakuna.
A gobe Laraba ne matakin sake buɗe wuraren kwanan ɗalibai ke soma aiki a ƙa'idance. Saboda haka jami'an tsaron da aka jibge a jami'ar Yamai biyo bayan mummunar zanga-zangar ɗalibai ta watan Afrilun jiya ke ci gaba da gadin ciki da wajen jami'ar. Kuma a cewar ministan, nan gaba kaɗan gwamnati za ta nazarci hanyoyin janye su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To bari mu rufe wannan babin da batun harkokin kasuwanci a Najeriya, inda gwamnati take kokarin farfado da harkokin noma da janyo hankalin kasashe kamar China da Amurka su zuba jari abinda ƙwararru ke ganin cewa wannan yana neman wani mataki na daban. Ga abinda Dr. Lawan Habib Yaya ke cewa a hirarsu da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari.
Tsarin tattalin arzikin ƙasa yana hawa biyu, da na gajeren zango da dogon zango, wanda a ka'ida yanzu ya kamata a ce yanzu Najeriya ta fara duba dogon zango da yadda mai ƙasar da take bukata, ba musamman a harkar masana'antu. Noma kurin shi kadai mu noma masana'antar ba zai rike ƙasar nan ba, saboda sai ya zama akwai abin da ake kira ita kanta a noma, akwai value chain, yadda za a yi ta sana'antar da abin da aka noma kwaya daya ya zama da cewa mutane da yawa za su samu aiki, wani a noma, wani a daukan su ya kai wani waje, wani a sayarwa, wani a sace a masana'anta a juyar da shi ya zama wani abu, wani misali in shinkafa ce, wani a yadda za a juyar da ita a sa ta a package dinta, in koko ne ko wani kayan noma a mai da shi mai ko a mai da shi wani abu. Wanda shi kuma yana da buƙatar masana'antu, masana'antun nan kuma suna buƙatar wuta, suna buƙatar zaman lafiya, suna buƙatar abubuwa waɗanda su muke kira turaku din, da idan mana cewa sai an sana'anci shine babban zango. Saboda haka dole yanzu ba idan mana cewa hankalin Najeriya yanzu akan tattalin arziki mai dogon zango wanda zai kore kodar ba na gajeren zango ba, ya kamata yanzu a ce an maida kai domin ita kanta yarjejeniyar idan ta amfani ɗan Najeriya, a maimakon a shigo musu da kayan abinci, a shigo musu da abin da yadda za su sana'antar da abinci, shine wato kaga takatsantsantsin da ake nufi. Saboda idan aka ce za a shigo da abincin, su kuma manoman za a kariye Lagos, idan aka kariye Lagos za su bar noma, sai ga mana kasar kuma gaba daya abin duk da za ta samu ya koma ga siyo abinci ta kawo kasar ta.
To amma malam, baka ganin cewa na ita America ko za ta yadda da wannan tsarin da kake faɗa, domin watakila wani zai ce hakan din zai kawo cikas ga sayuwar kayayyakin da take so ta shigo da su Najeriya, har ma makwabta su samu, misali kasuwar ta kaman za ta rufe?
Ai yarjejeniya aka ce, ita ko yarjejeniya ba ni gishiri ce in baka manda, na duba me zai amfane ni ka duba me zai amfane ka. Ai yanzu su America inda ma za su je su zuba jarin suke nema, inda za su je su zuba jarin, kuma zuba jarin ne yakan zama hanya biyu, ko ka kawo mutum abincin kansa da ka noma a can, ko ka kawo wata wato fasaha da kayayyakin ayyukanka wanda duk kayan su a can din kana neman inda za ka je ka sayar. Najeriya wato kasuwa ce ta ƙasar Afirka gaba ɗaya, daga Najeriya za su iya samun inda za su tura abincin, inda ba za su iya nomawa ba, da inda za su tura kayan aikace-aikacen gonar. Idan mana Najeriya ita ce uwa, wato ita ce tushen da za su yi. Saboda haka ita yarjejeniya ta diplomasiya ai ba ta kake abin da kake so dole shi za a yi ba, a'a kana duba maslaha ne me za ka samu, shi kuma wancan me zai samu, ko da ko za ka rafa wani abu da abin da ake kira compromise. Saboda haka ita America ai da China ta sauran kasashe su shigo su danne idan mana ta rasa komai, gara ta samu wata kafar, su kuma Najeriya za su yi amfani da wannan damar su ga menene za a shigo da shi da kasar da ba za ta samu wato za a samu saukin rugujewar tattalin arzikinta, a maimakon haka zai taimaka mata. Shi yasa ni ce na baka misalin wannan misali, injinan kayan gona, taki, magunguna na harkar gona, masana'antu da suke sana'antar da harkar gona, duk waɗannan abubuwa ne da su a America kuma suke neman inda za su je.
To kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan Washington na cewa karfe 11 da kusan minti 20 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa da Dr. Marzuk Abubakar Ungwaggo, likitan dabbobi kuma malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Dole dai idan har kiwon zamani za a yi, akwai shi ma tsare-tsaren da za a saka mishi, saboda shi ma wajen saka shi tun daga kan wanda zai yi nashi nashi kududdufin da zai saka, kuma wanda zai yi nashi wanda zai saka a cikin tanki, tankin roba, kuma dai wani iri. Akwai yaushe su yawan adadin kifayen da za a zuba yana daidai ne da girman shi inda mazubin su. So dole dai tawarin dai suka sani da ya dace a zuba su da kalar tawainiyar abincin su, tunda shi kansa abincin mataki-mataki ne, ɗan ƙanana akwai kalar abincin da za a ba su sun fara girma. Haka ne akwai kuma magunguna su ba da ake amfani da su, ko da ba a samu matsala ba, akwai kuma wanda ake amfani da su idan an samu matsala, haka ne da sauransu da sauransu. Magana gaskiya dai shi kiwon zamani ko ma menene ne ba za ka iya yin shi gaba da ita sannan ka ce ka samu abin da kake.
To likita, da kwayawaitar likitocin dabbobi kuwa a yankinmu na Arewa?
gaskiya ba su da yawa dan akalla a jihar Kano da ko ina yawan jama'a a cikin arewacin Najeriya suna tunani ita gwamnatin jihar ba ta da likitoci dabbobi nata da suka wuce mutum 35 bayan kuma sun ga kananan hukumomi a cikin Kano ma sun kai wajen 40 wannan kenan cikin jama'a akalla ma da ko da za a ce ko wata karamar hukuma akwai likita daya da abin da zai zo da shi to haka dai kam gaskiya a halin yanzu ba mu da isassu sababan lantanawa a cikin jiya
to kana ganin kaman kila shi ke kawo matsalar da mutane ke kiwo yadda suka ga dama babu ba su tantabar likitocin dabbobi
eh har da wannan dan wannan sannan su kansu asibitocin ai wata kila ma iya cewa ba su kai ba su da kayan aikin da ya dace da kuma isassun su ma akwai mataimaka akwai wanda suke taimakawa su na likitocin dabbobin ina tare su ma sun yi karanci wanda ko da babu likita a waje za ki ga idan akwai mataimakan likita ma'aikatan lafiyar dabbobi za su iya a yin abubuwa da dama wanda ba sai an buƙaci likita ba su ma sun yi karanci hakan yana dakile mu akan cimma watakila madafar da damar da damar cimma a cikin ciwon dabbobi da sauransu da sauransu.
Dakta Marzuk, a matsayinka na matashi ba kai tunanin ka je kai likitan mutane ba, ba kai tunanin ka je kai injiniyarin ba, wanda za ka je kai aiki matatan mai ka samu kuɗi, me yasa ya ra'ayinka ka shiga likitan dabbobi?
To za mu iya cewa ba ni na fara zaɓar likitancin dabbobi a karan farko ba da kaina. Likitancin dabbobi ya zaɓe ni a karan farko, ni kuma a karo na biyu na zaɓe shi. Maganar gaskiya ne kan likitancin mutane na so na yi kuma shi ne nema a jami'a. Wataƙila saboda wasu dalilika akan canza wa mutum abin da ya nema saboda ƙarancin gurabe a jami'o'i. To sai ya kasance aka ba ni karatun likitancin dabbobi a nan dai jami'ar Ahmadu. Aka dai muka yi ta da farko ban ma nace ba zan yi ba. Muka yi sa'in sa'a da duk mutanen da suke ganin ya dace da yin. Haka dai daga ƙarshe har aka yi mini alƙawarin cewa na je na dage na yi abin da ya dace a aji na ɗaya a jami'a idan an zo in zan zo shiga aji na biyu a jami'a sai a canza su. Haka dai na dage ɗin har zan iya cewa ma nake tunanin a shekarar a ɗaliban ajin farko a jami'ar kamar na fi kowa. Na fi kowa dagewa kowa sakamako mai kyau kuma su waɗanda suka ba ni damar zan iya zuwa a canza mini da masu kai min magana kafin kuma wannan lokacin na fara sha'awar da yi shi likitancin dabbobin sannan kuma ma na nuna musu ba na so to idan na ce a karo na biyu da aka ba ni dama da zaɓa gaskiya a lokacin kuma na riga na yi sha'awar abin kuma na yi shawarar da shi sai na zaɓi na ci gaba da shi likitancin dabbobi. Idan kika tambaye ni abin da dalilin da ya sa ne hakan zan iya cewa aji na farko jiya dai ba 30 ba a ita tsangayar likitancin dabbobin aka yi ba akwai ɗan ƙananan kwasa-kwasai da muke yi a nan tsangayar. To waɗannan gaskiya sun yi tasiri da dama sannan kuma da akwai waɗanda ma za mu yi tare da dabbobin ne a aikace to waɗannan ya riƙa sawa na fi cewa wannan abu ne wanda ba zan yi kuma zan ji daɗinsa.
To dakta an muka koma maganar dabbobi su kuma tunda mun yi maganar kaji mun yi maganar kifi wanda yanzu zaka ga an saki dabba ta tafi. Tun safe an sake ta ta tafi ba za ta dawo ba sai mangariba ta kusa ba a san me ta ci ba ba a san me ta sha ba sai kawai kwatsan sai dabba ta fara ciwo. Sauri ake yi ba za a ce a nemi likita ba ko a nemi inda za a kai ta a bata magani sauri ake a yanka ta. Wani kira za ka yi ma mutane akan saurin yanka dabba da ake yi ba a san wani irin ciwo ya same ta ba kuma a ci nama. Tattaunawar mu da Dr. Marzuk Abubakar Ungwagwa kenan wanda lokaci ba zai ba mu damar kawo muku ƙarshenta ba sai a biyo mu wani makon domin ci gaban hirar. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti Ni Safina ta Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.
To a gaishe ki to kuma kada ki nisa ga kadan daga cikin dimbin rayuwa da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Taron da kasashen Afrika na kungiyar Commonwealth suka gudanar a Abuja dan lalubo hanyoyin magance matsalar cin hanci da rashawa da suka yi wa kasashen na Afrika katutu yayi daidai. Muna addu'a Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu amin. Hakika daukewar daliban jami'a biyan kudin tushen fi da gwamnati ta yi a Najeriya wani abin ayaba ne. Ganin yadda hakan zai taimaka wajen rage wa dalibai da iyaye dawainiya da nauyin biyan kudin makaranta. Da fatan dalibai za a ƙara himma wajen yin karatu babu kama hannun yaro. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Salam murya Amurka. Muna yi wa shugaba Buhari fatan kammala ziyarar sa ta kwanaki biyu da yake a jihar mu ta Jigawa. Da fatan zai kaddamar da nasu ayyukan raye kasar. Sako daga Mansur Almugumel. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Aminu Kano mai da Garko da Adamu Sabiu Wangara. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika wa'adin da Lieutenant General Tukur Burita ya diba wa rundunar ƴan sandan ƙasar mu Najeriya na cewa su yi duk mai yiwuwa wajen daƙile har-haren ta'addanci da ke laƙuma rayukan al'umma a ƙasar yayi daidai. Fatan mu shine Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu a yi. Salam VOA Hausa. Gaskiya muna jinjina wa gwamnatin jihar Zamfara tare da taimakon wakilan tarayyar Turai da na Majalisar Ɗinkin Duniya. Bisa namijin kokarin da suka yi na lalata bindigogi fiye da 5,000 da aka kwace daga ƴan fashin shanu da ƴan bangan jihar ta Zamfara. Muna addu'ar Allah ya ƙara kawo mana ƙarshen ƴan ta'adda a Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. Sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji da Sani Umar na Liliya mai makuku jihar Kebbi. Sai sako na ƙarshe ya ce salam VOA Hausa. To kotun Niger ya kamata ku yi wa masu fafutukar yaƙi da dokar ƙarin haraji adalci a sha'a da za ku yi masu. Ganin yadda kuma kotunan Niger kuka zama 'yan amshin shatar masu mulki. Sako daga Sada Sa'idu Daura.
To kadan kenan daga cikin dimbin rayuwa da ku masu saurare kuke aikowa sai ku ci gaba da aikowa sannan a hankali zamu riga karantawa kafin mu karkare ga tushen muhimman kanin labarai.
Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa yau Talata don tattauna halin da ake ciki a Gaza bayan mummunan fadan da aka yi tsakanin Isra'ila da Falastinawa a cikin shekaru 5. Mai jagorantar shirin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya daga Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikolai Mladenov, shine zai gabatar wa 'yan majalisar wato 'yan kwamitin sulhun bayani daga birnin Kudus. A halin yanzu kuma ofishin kare haƙoƙin jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Litinin cewa kisan Falastinawa 58 da dakarun Isra'ila suka yi abin tashin hankali ne, kuma akwai damuwa akan abin da ka iya faruwa yau Talata da nan gaba. Jami'an Falastine sun ce an jakkata masu zanga-zanga fiye da 2,700 a ɗauke ba daɗin da aka yi a bakin iyakar Gaza a rana mafi muni da aka yi tashin hankali na bakin iyaka tun shekarar 2014 da aka yi da Isra'ila. Dakarun Afghanistan sun ce sun fatattaki mayakan Taliban yayin da rahotanni ke cewa an ci gaba da mummunan fada a birnin Farah, babban birnin lardin Farah da ke yammacin Afghanistan. Sabon fadan ya barke da asubahin yau Talata ne bayan da mayakan Taliban suka kai farmaki daga arewa sun kuma kusa kai tsakiyar lardin da kilomita 3.
To a gaishe ki da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da dare ku ji mu da shirin mu na ƙarshe a yau, inda zamu so mu jira ayoyinku kan wannan rana da ta kasance ranar iyali ta duniya. Wace rawa al'umma za ta taka a tarbiyyantar da ƴaƴa? Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma ku yi sharhi a shafunan mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter, yanzu a madadin
Maryam Dauda
da kuma Malama Julie da injiniya mu Bob Alheri ke muku fata alheri. Sai a saurari shirin yau da gobe.